الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ƴan uwa ba su manta ba, cikin wannan littafi mai albarka, wato da wannan malami ya rubuta na Madarijus Salihin, muna darasi cikin abin da yake ya shafi ashur, wanda shi ne godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda yana ɗaya daga cikin matakai da bawa yake iya takawa na neman kusanci ko tafiya cikin neman yarda Allah maɗaukakin sarki. Wanda har mun kai inda malai yake cewa wato shi a shukur din nan, godiya ga Allah, ma'ana abubuwan da ya ginu a kansu, ginshiƙan da ya ginu a kansu guda biyar ne. Shi ne na farko ya ce hubu'u shakiri da mashkur, shi wanda ma'ana zai yi godiya din, ma'ana ƙasƙantar da kansa zuwa ga wato asalin mai godiya, a wanda ya yi ni'ima. Ma'ana shi wanda aka ma ni'ima ya zama yana mai kaskantar da kai zuwa ga wanda ya masa ni'ima. Wannan ginshiki na farko kenan. Sannan kuma hubbuhu lahu, shi wanda aka yi ma ni'ima din ya zamanto yana ƙaunar wanda ya masa ni'ima. Wannan shi ma ginshiki ne. Sannan wa'tirafuhu bi ni'mati, sannan ya zamanto mai bayanin wannan ni'ima ne, mai godiyar ni'imar, mai nuna ni'imar ne cewa an masa ni'ima kaza, shine i'tiraf. Wa sana'uhu alayhi biha, kuma ya zama mai yabo ne ga wannan ni'imar da aka masa. Wa alla yasta'milaha fi ma yakra, kuma cewa ba zai yi amfani da wannan ni'imar cikin abin da Allah bai so ba. Gane ko? Wanda wannan darasi muka ce wannan na biyar din shine mai wahala. Da yawa mu Allah yakan mana ni'ima, to amma wajen saka ni'imar inda ka dace shi ne ke da wahala. Ana da yawa mutum zai samu ni'ima, amma ya zai iya saka ta inda Allah yake so? Wannan shi ne abin da yake mai wahala. To malai ya ce fa hadhihi al-khams, waɗannan abubuwa guda biyar, hiya asasu shukur, su ne idan aka same su to an samu asalin tushe na godiya ga Allah. Wa bina'uhu alaiha, kuma a kan shi ake ginansu, ake ginan godiya ga Allah. Yace fa mata udima minha wahida, duk lokacin da aka ce guda ɗaya daga cikin su ta ba a same ta ba, to ikhtalla min qawaidi shukri qaida, wani rukuni daga cikin rukunan wato godiya ga Allah ya kau. Kamar murhu ne ka ce ka cire dutse guda ɗaya akan murhu, zai ta tangal-tangal ko ba zai tsaya da kyau ba? Ko kujera ne mai ƙafafuwa guda huɗu ka cire mata ƙafa ɗaya? Kaga in za a zauna a kanta, za a zauna ne kawai a kan manage. To shukur ɗin ba zai samu ba in ɗaya daga cikin abubuwan nan aka rasa. Sai ma da ya ce wa kullu man takallama fi shukuri wa haddahu fa kalamuhu ilaiha yanzu, duk wani wanda zai magana akan godiyar Allah ko kuma ya iyakance me ake nufi da godiyar Allah, ya ce akan wannan abubuwan yake komawa, duk bayanansu ba sa fita a wannan abin, kuma a kan shi suke kai kawo. Faƙila, wasu sai ma da ya fara kawo mana me ake nufi da godiyar Allah ko godiyar ni'imar Allah. Ya ce wasu suka ce hadduhu, abin nufi da godiya ni'imar Allah da godiyanta, ya ce al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhi al-khudu, shi ne ka nuna ma'ana ni'imar da aka yi ma din amma ta hanyar ƙasƙantar da kanta. Ma'ana amma ni'imar, amma kana nuna ma wanda ya ma ni'imar tare da ƙasƙantar da kai gare shi. An gane ko? Ma'ana girmamawa gare shi. Wasu ka ce a'a, abin nufi as-sana'u 'ala al-muhsini bi dhikri ihsani,
shine wanda ya kyautata ma din nan ka dinga mishi kyakkyawan yabo
ko
ka dinga mishi kyakkyawan yabo idan Allah ya ma ni'ima ka ce nagode ma Allah da ya mun kaza
ko Allah da ya kyautata mun kaza ina mai godiya gare shi ko suka ce wannan shine ashukur wakila wasu suka ce a'a huwa uququl qalbi ala mahabbatil mun'im shine zuciya gaba daya ta dukufa akan kaunar wanda yayi mata ni'ima wal jawariqu ala ta'atihi gabbai kuma su zamanto masu biyayya ga wanda yayi ni'ima da wajarayanul lisani bi dhikrihi harshe kuma yayi ta ambatan wanda yayi ni'ima da idan su wadannan suna ganin cewa ashukur godiya shine a sane ta daga zuciya da gabbai da kuma harshe an gane ko wasana'u alai da kuma yabo gare shi wakila wasu suka ce huwa mushahadatul minna shine ka dinga hararo da din ni'imar da aka ma ka dinga kallo ta to ai ya mun kaza wa hifzul hurma da kuma tsare duk abin da ya zama ma'ana na mutunci ne ka tsare shi yace wa ma alqaku ma qala hamdun al-qassar yace akwai wani da ake kiran shi hamdun yace in ka lura da abin da ya faɗa ya faɗi wata wani zance wanda yake mai ma'ana sosai yace shukrun ni'ima ita godiyar ni'ima ga Allah shine an tara nafsaka fiha qufailiyan shine ka dauki kanka cewa kai fa wannan ni'imar baka cancance ta ba kamar kai baka cancanci wannan abin ba dai ka same ta ne kawai yace to wannan shine wa qala abu usman an-nahdi yake cewa shi kuma ashukuru godiya shine ma'rifatul ajzi ani shukur ma'ana ka san gazawarka daga godiya din ka dinga ganin kai har yanzu baka gode ma wanda ya ma ni'imar ba ka dinga ganin kai mai gazawa ne baka yi abinda ma'ana kai na godiya ga ni'imar ba wakila wasu suka ce ashukuru godiya ita ce idafatun ni'ami ila muwalli muliha shine raba ni'ima ga wanda ya bada ita mana duk abin da ka samu a ranga ce wannan daga wane mana wannan daga Allah ne in ka samu shiriya ne ka ce daga Allah ne ko kamar yadda mu'mine suke cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ba za mu kasance cikin shiriya ba matukar da ba Allah bane ya shiryar da mu kaga ga wasu ka danganta wannan ga Allah haka nan kamar yadda annabawan Allah da Allah ya musu wata kyauta kama annabi Suleiman yace hadha min fadli rabbi ya ba dabara ta bace wannan kyauta ce daga mahalicci na kaga suka ce godiya shine ka danganta ni'imar ga wanda yayi ma ita ka gane cewa ba wai kai bane ka samun makanka wannan halin in wadata ne in ilimi ne in basira ne in wani abu ne ka gane cewa ba daga gare ka bane ba iyawarka bane ka danganta ta da cewa wane ne ya mun kaza bina'atil istikanati lahu domin da karkata zuwa gare shi wa qala junayd kuma yake cewa ashukuru allah tara nafsaka ahlan lin ni'ima godiya shine ka dinga ganin wannan abin da aka ma kai fa baka cancance shi ba mana an allah ya ma wata ni'ima ka dinga ganin cewa kai wannan ni'imar ko dai ta wane ne ba a kai na ta cancanta ba wane ya fi ni cancanta da wannan to wannan shine godiya yace hadha ma'ana qaulu hamdun wannan yayi kama da maganar da ta gabata ta wancan malamin wa qala ruwayn wani yana cewa kuma ashukru istibragu taqa shine wato godiya ga Allah shine wato duk gwargwadon iyawanka na wajen kwazo da dagewa wajen biyayya ga Allah ka yi shi wannan shine godiyar ni'imar Allah wa qala shibli wannan kuma yace ashukru ru'yatul mun'imi la ru'yatun ni'ima wanda yake cewa godiya ga Allah shine ka dinga kallon wanda yayi ma ni'imar ba ka dinga kallon tasirin ni'imar ba kada ka dinga ganin to ai kai kana da koshin lafiya a'a ka dinga kallon waye baka lafiya ko ka dinga ganin cewa kai kana da basira a'a ka dinga kallon waye baka basira ko kana ganin cewa kai ne wadata ne a'a kar ka kallo wannan ka duba wanda ya baka wadata ce in kai haka to shine kai godiya wannan ma'ana na farko yace qultu wannan maganar tana daukan ma'ana biyu na farko an yafna bi ru'yatin mun'imi a ru'yatin ni'ami shine ya zama ya narke kawai yana kallon Allah ne ya masa baya kallon wannan abu
mana yana kallon wanda ya matsayi ko kuma Allah tahjubuhu ru'yatu ni'amihi wa mushahadatuha ru'yati al-mun'im biha ko dai zama ni'imar da yake ciki din yana ganin ta amma ba ta hana maka ya tuna da Allah shine ta'arraf ila Allah fi raha ma'ana ka tuna da Allah lokacin da kake cikin walwala da wadata ngane ko domin duk wanda ya mance da Allah madaukakin sarki lokacin walwala da wadata indai yake tunawa da Allah to Allah zai jarabe shi Allah yake falamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ko lokacin da suka mance da abin da muka aika musu da shi na ayoyin mu sai suka manta da ko suka ki sai Allah yake muka bude musu hanyoyi da yawa daban-daban Allah yake hatta idza fariqu bima utu har lokacin da suka yi alfahari da abin da muka ba su kuma sai aka sake shagaltar da su suka manta Allah yake aghadnahum baghtatan wato basu ankara ba sai Allah ya kama su don haka a lokacin da yake cikin yalwa da wadata ya dinga tunawa da Allah ngane ko yace wannan shine mafi cika wal kamalu an tushida an ni'mata wal mun'im yace mafi cika shine ka kalli ni'imar eh Allah ya maka za sannan kuma ka tuna da Allah da ya maka za ka kalle ta a matsayin ni'ima ce sannan kuma ka duba wanda ya ma wannan ni'ima din yace li anna shukrahu bi haqqi shuhudin ni'ima domin godiyar gwargwadon yanda ka kalli ni'imar gwargwadon yanda zaka gode masa wani ko da an masa ni'imar zai dinga ganin fa abin da aka masa ba komai bane ko yanzu alal misali wani kila idan da ba cikin tunanin sa ba komai bai na zaune kila ba yi da abin da zai yi kadace da shi a gidansa yana zaune sai wani ya zo ya cire naira 2000 ya bashi kaga ne godiyar ni'imar Allah ne zai ga cewa wannan babban abu ne idan kuma ba mai godiya bane zai ce ina ma da ake ba 2000 ban ba kaga bai kallo wannan abin ba zai ce ina ma da ake fiye da haka ya ba sai wasu bukatu kuma su zo masa bai tuna wannan abin da aka masa cewa ni'ima ce yana hangen ko leƙen wani abu daban kuma to ma da yace gwargwadon godiyarka da ni'ima ko kuma gwargwadon ganin ƙimar ni'imar gwargwadon irin godiyar da zaka yi in mutum ya dauke ta ni'ima ce ko mai karancin ta ya dauke ta babba zai yi godiya mai girma ko mai yawan ni'imar in mutum ya dauke ta bata taka kara ta kare abu zai godiya ba to haka abin da in mutum ya same ta ya dauke ta a matsayin mai girma ce an gane ko to shine yace fa kullama kama kana atamma kana shukru akmal duk lokacin da ni'imar ta cika ma'ana kaga girmanta to godiyar sai ta fi cika shi yasa Allah yace la in shakartum la azidannakum ma'ana komai karanci kaka kalli karanci abin ka dinga ganin karami ne inda ko menene ka gode ma Allah madaukakin sarki akai kamar yadda muka bada misalai da yawa a darasin baya yanzu ka dauki ruwa ruwa wannan ka sha ya wuce makogoranka ka ji sanyi kishirwa ta tafi da yawa masu yin haka ba su dauki wannan ni'ima ba amma kuma ni'ima ce mai girma mafi girman ni'ima kila ta fi girman ni'imar ka dauki riga ka sa a cikinta don wani za ka samu yana da rigar yana da komai yana da dukiyar amma ba zai iya haɗiye ruwa ba to ka duba sai ka ga ashe wannan haƙiƙar ruwan wata ni'ima ce ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana godiya ga bawa yana yaban bawan da zai sha ruwa zai kurbi ruwa kurbi guda ɗaya ya gode ma Allah akai Allah yana kaunar wannan bawa ko zai jefa doma ɗaya kuma ya gode ma Allah akai yanzu kamar alal misali wanda Allah ya jarabe shi da shanyewan wani bani na jikin su wannan ka daura mishi komai karancin abinci ba zai iya daga kai ba ko zai kai ba zai kai ba kai kuma kana da doma ɗaya da zaka iya dauka ka sa a bakin ka shi gashi yana ganin ta ba za ta tafi ba ba shi wannan ni'ima ce ni'ima ce mai girma saboda haka kada ka karanta duk wani abu wanda yake da ni'ima ne ka dauke shi mai girma ne kuma ba za ka gane mai girma bace sai ka duba wanda bai da ita ko kuma sai randa kai ka raba wannan abu a lokacin ne za ka gane cewa kana cikin ni'ima to ma da yace wallahu yuhibbu man abadahu yuhibbu min abdihi, Allah yana kauna daga bawansa, an yashhada ni'amahu, ya dinga hararo ni'imomin Allah a kansa, wa ya'tarifa lahu minha, kuma ya dinga danganta su ga Allah, ya yadda cewa Allah ya mishi ni'ima kaza, wa yuthni alayhi biha, kuma ya yi yabon Allah a kai, wa yuhibbuhu alayha, kuma ya gode ma Allah, ya kaunaci Allah a kai, la an yafna anha, kada ya narke a cikin ni'imar kawai ya manta da Allah, wa ya giba an shuhudi, ya dinga ganin ba komai bane. Wani yana ganin ya kwanta ya yi bacci kawai, al'ada ne kawai, dole in ya zo ya kwanta zai yi bacci. Wani yana ganin cewa bacci zaɓin shi ne, halin ba zaɓin shi ba ne, akwai mutumin da zai kwanta ba zai iya bacci ba, kuma ba zaɓin shi ba ne, yana so ya yi baccin amma baccin ba zai zo ba. To amma kai da za ka zo ka kwanta ɗin, kada ka ɗauka cewa ai bacci nan da kake yi zaɓin kanka ne, in Allah bai so ka yi baccin nan ba yanda za ka yi ka yi shi. In kuma ya so ka yi bayan da za ka hana kanka, saboda haka ashe bacci ni'ima ne. Allah ya ce waje an na naumakum subatan, subat ma'ana wato abu wanda yake na hutawa da kuma wata kyauta. Yau an ce mutum baya bacci kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku baya bacci, to ba za ku iya gane kanshi ba, sai an kai shi asibiti an haɗa shi da likitoci sun ba shi abin da zai sake masa wannan abin, sai hankalin shi ya dawo kuma sai an sake kwantar da shi. Ga haka za a ce yana da wani matsala ko a ƙwaƙwalwarsa ko a jikinsa dai. Kai kuma kullum ka zo ka kwanta za ka yi bacci, ba shi ni'ima ce. Malai ya ce wakila, wasu suka ce a shukuru godiya ga Allah shi ne ƙaidun ni'amil mawjuda wa saidun ni'amil mafquda. Wannan zance ne, akwai hikima a cike, ce shi godiya shi ne duk ni'imar da take nan ka yi ƙoƙari ka tattare ta ka riƙe ta, kuma ni'imar ba ka same ta ba ka yi ƙoƙarin farauto ta, ya ce wannan shi ne godiyar ni'imar Allah. Wa shukrul amma wa shukrul khassa, malai ya ce akwai godiya ta bayin Allah keɓantattunsa, akwai kuma godiya ta kowa da kowa. Don haka godiya ta kowa da kowa, ma'ana wanda ‘yan kowa da kowa ne, wanda za a ce shi ya gode ma Allah akan menene, masu godiya akan abinci da abin sha da tufafi da kuma abin da jiki yake bukata. Ma'ana su sun ɗauka wannan ita ce kaɗai ni'ima, wannan su ne mafi yawancin mutane. In ya samu ya ci abinci zai gode ma Allah, in ya sha abin sha zai gode ma Allah, in ya samu tufafi ya dinkin sallah zai gode ma Allah. Da haka shi in aka ci aka sha aka sa tufafi, to a nan yake godiya. To ya ce wannan godiya ce ta mafi yawancin mutane, amma dai keɓantattun bayan Allah babbar godiyar da suke yi ala tauhid, suna godiya ma Allah ne da ya sa su cikin masu kaɗaita Allah. To kaga wannan su hangensu da ya wuce akan ba akan abinci ba ne, domin mutum ya iya cin abincin kuma tauhidin shi yana da matsala. Da haka duk wanda Allah ya tsare mishi tauhidinsa, imaninsa, to ya kamata mutum ya gode ma Allah akan imani. Mutum ya ce alhamdulillahi ala al-iman, alhamdulillahi ala al-hidayah, yana godiya ma Allah akan wannan shari'a. In gane ko? Haka nan wal iman wa qutul qulubi, da duk abin da zai zama abinci ne na zuciya ne, raya zuciya, to suna godiya akan wannan. Wa qala Dawud alayhi salam, ya zo cikin wasu maganganu na banu Isra'ila cewa annabi Dawud dan su alayhi salam yana cewa ya rabbi, yace ya Allah, kaifa ashkuruka, ta yaya zan yi godiya gare ka, ma'ana wace hanya zan bi wajen godiya gare ka. Wa shukuri laka ni'matun alayya, alhalin ita kanta godiyar da zan ma din ni'ima ce a kaina. Domin wanda zai gode ma Allah, Allah ne masa ni'ima, yake to ya zan yi na gode ma ni'imar ka. Min indika, daga gare ka, wanda ta taujibu bika shukuran, shi kanshi wannan din yana buƙatar godiya, to ya zan gode ma. Sai Allah ya ce mishi al'ana shakarta ni ya dawo, yanzu ne ka gode min tunda har ka san cewa komai daga gare ni. To wannan shine godiya. Wa fi athar, a wani athar din kuma an sake rawaitowa cewa annabi Musa alayhi salam ya ce ya rabbi ya Allah, khalaqta adama biyadika, Allah kai ka halicci annabi Adam da hannayenka. Wa nafakta fihi min ruhika, Allah kuma kai ka busa masa rai daga cikin rayukan da ka halitta. Wa asjadta lahu mala'ikataka, Allah kai ne ka umarci mala'iku suka yi sujada ga annabi Adam domin girmamawa. wa allamtahu asma'a kulli shay, kuma Allah kai ne ka sanar da annabi Adamu sunan dukkanin komai. Wa fa'alta wa fa'ita ambata Allah kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza ya bace abubuwa da yawa. Sai ce to ya Allah fa kaifa utaqu shukraka, kai aya zan yi godiya a gare ka alhalin ni'imominka ba sa kirguwa, ya za a yi na gode ma. Qala Allahu azza wa jalla, sai Allah mai buwaya da daukaka yace alima anna zalika zalika minni, cewa saninka da cewa wannan abin daga gare ni ne. In har ka san wannan to ka gode ma Allah, ka san cewa daga Allah ne, baka san cewa daga wani ba. Da haka yau kai ne ka wayi gari sai ta sanadiyar wani, Allah ya azurta ka. Wa za ka fara kallo? Allah za ka fara gode ma ba wannan mutumin da ya baka ba, domin Allah ne ya sanadi ya zo ya baka. In ba domin Allah ba, ba zai baka ba. Shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da aka mata kaji, hankali ya tashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tashin hankali, haka nan ita Aisha, haka nan sahabbai da ma kowa da kowa, wanda daga karshe karshe tace ita ne tana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai dan bata dama, tana so ta je gidan iyayenta ta zauna, domin yanzu a gidan da take zauna din hankalinta bai kwanta ba, domin wasu suna ganin ta da abin da aka fada cewa haka, wasu kuma ba sa ganin haka. Haka tana cikin wani irin hali na kunci, kullum ta waye ne kuka take, tace gara abin ta je ta zauna a gidan iyayenta na dan wani lokaci, ba kuma yaji bane, kada a kafa hujja da cewa ta yi yaji, ba yaji bane. Ita tana ganin kila in ta koma wajen iyayenta su suka aibe ta, kila ta fi samun sauki a wajen su. Inda duk inda mutum ya samu wata cuta ko wata damuwa ko wani kunci, kila wanda zai fara in ya bar Allah maɗaukakin sarki, wanda zai fara kai kukan zuwa gare shi shine ga Allah, ko ai shine wajen iyayensa. Shikenan ta je tana zaune a gidan iyayenta, a nan ma sai iyayenta Abubakar yake ke yata ce, amma ina so ki gaya min meye haƙiƙanin wannan al'amari. Ta ce to yanzu ai wannan zafin dama a can na zauna, ban yi tsammanin kai za ka min wannan tambayar ba, saboda kai ka aibe ni, kai ka san ni wace. Haka sai ta ce zafin da ya ƙaru a kan zafin da, kamar yanzu ma abin ya faru. Tana zaune tana ta addu'o'i, tana komawa ga Allah, tana neman mafita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo, yana shigowa gidanta, gidansu, ya ce a kira ta. Aka kira ta, ya fara mata nasihohi da wa'azi. Yana cikin haka kuma sai ya katse magana, ya yi shuru. Aisha ta ce sai na san cewa mafita ta zo. Sai ya yi shuru, yana yin shuru din nan da ya daga kansa sai ya yi murmushi, ya ce to Allah ya kubutar da ki. Ayoyi sun sauka daga Allah maɗaukakin sarki guda goma na cewa Allah ya kubutar da ita. Iyayenta ne suka fara cewa, Abubakar radiyallahu anhu da mahaifiyarsa, cewa suka yi tashi ki yi ma annabin Allah godiya. Ta ce wallahi Allah nake ma godiya. Wanda suke da karancin fahimta da jaji zai suka ce wai ta raina iyayenta, ta raina an, waye kamata ta fara ma godiya? Allah shi ya saukar da ayoyin ga annabin, inda bai saukar da wannan ayoyin ba, babu mafita. Ko dan haka suka ce tashi ki mishi godiya, ta ce Allah nake ma godiya, dan Allah ne ya kubutar da ni. Allah shi ya saukar da ayoyin da suka kubutar da ita. To kaga wannan shine abin da wato wannan yake tabbatarwa, ka gane cewa duk wani abu daga Allah ne, amma wani yana iya zama sanadiya. Shi ma din sanadin daga Allah din ne zai sa ya zama sanadi. Ila za ka yi ta neman wani abu, za ka yi ta neman wani abu ka rasa shi, wanda daga ƙarshe sai Allah ya yi sanadin cewa wani ya shigo cikin abu. In Allah bai rubuta zai shigo ba, ba yadda zai shigo. To da zaran an yi hanyar wannan abin ya samu, wani zai dinga tunanin ai ba dan wani ba da manzo Allah ne. Domin Allah shi ya rubuta wannan abin zai auku, amma zai ta sanadiyar wani, kuma wannan sanadin shi ma Allah ne ya samar da shi. Domin na farko ka tuna, in Allah bai halicci wannan mutumin ba, ta yaya wannan sanadin zai zo? Ko kuma in Allah bai ba shi ikon ya yi wannan abin ba, in an shekara dubu ba zai yi ba? Kamar misali mutumin da yake neman aiki ko yake neman wani abu, za ka samu ila wani ya karɓi takardunsa ya shiga nan ya fita can, duk ya gama ya wace abin ba zai yi ba sai lokacin da Allah ya ce ta wani dalili kuma daban kila ta yi wa dibi takardun a watsar da su a wani waje kila a can wani wajen wani zai tsinci wannan takardun kuma ya zama sanadiyar samu haka ne ko to mu sani cewa komai daga Allah ne duk wanda ya san cewa daga Allah ne wannan shi yake ƙara ma mutum ya san godiya ga Allah yace fa kanat ma'rifatuhu bidhalika shukran li kasan cewa hakan daga Allah ne wannan ita ce godiya ga Allah madaukakin sarki wakila wasu suka ce a'a ashukru godiya ga Allah shine at-tanazzuh bi sana'i lokacin da kake yaban Allah kake godiya ga Allah ka dinga jin dadin haka alama lam tastawjib min afa'ihi akan abinda kai kake ganin baka cancance shi ba na kyautar Allah wa qala junayd yana cewa waqta alahu tara ani shukr wa huwa sadi wani yaro ya tambayi junayd ya zai gode ma Allah yace ashukru godiya ga Allah Allah yusta'anu bi shay'in min ni'amillahi ala ma'asihi an zo wannan gaba ta karshe mai wahala yace godiya ga Allah shine duk abin da Allah ya ma ni'ima kada ka sanya shi cikin saban Allah waka mai na faɗa nan shine fa komai wahala ko duk abin da Allah ya ni'ima ya ma ni'ima to karka saba ma Allah da shi karka saba ma Allah da shi kamar yadda ya faɗa wannan wayar ai ni'ima ce amma mutane nawa suke saban Allah da wayar Allah kadai ya san yawan ta amma ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin Allah musamman a wannan zamani kana da ƴan uwa kana so ka je ka ziyarce su ba kudin mota in ka dauki ƴan naira 50 ka sai katin naira 50 ka sa zaka kira su duk inda kake ka sadar da zumunci kuma Allah ya karɓa aiki baka da kudin motar zuwa amma zaka kira su daman zuwa me zaka je kai ka gaya suke to a waya zaka ji halin da suke ciki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce to wasu ba haka suke amfani da ita ba wasu na amfani da ita cikin saban Allah to kaga shine abin da shi wannan yake faɗa fa kada sai shi wannan ya ce min aina laka ha ta ina ka samu wannan abin kada ya ce min mujalasatika ya ce zama da kai shi ya sa na ma wannan tambayar ma'ana zama da kai ya sa har na gano in tambaye ka wakila wasu suka ce man kasura fi yadahu anil mukafa'at falyaqul lisanuhu bi shukr duk wanda hannun shi ya gaza ba da tukunci to harshen shi ya zama ya tsawaita wajen godiya ma'ana in ba za ka iya ba da tukunci ba ka zama to mai godiya shine man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani abu na kyautatawa to ku mishi tukunci idan ba ku samu abin da za ku mishi tukunci ba yace fad'u lahu kuma ka addu'a ta alkhairi yanzu mutum ya zo yayi abu yayi wani aiki yayi hidima da komai sai ka ce jazakallahu khaira sai zai ce amma na bai da kirki yanzu duk abin da na masa akwai abin da ya wuce jazakallahu khaira Allah ya ma sakayya ta alkhairi duk wani abu da zai faɗa ya kai sakayyar Allah ne bai kai ba ai wani ka ce mishi jazakallahu khairan sai ce haba wani ya ce ai ba haka ake ba ko wani zai gaba ka gode mishi to me yake so ka maza duk wani abu da zaka masa wallahi bai kai sakayyar Allah ba yace ba Allah ya sakanya ma da alkhairi ka san ya alkhairin Allah yake ka san ya sakamakon Allah yake sai ce jazakallahu khairan sai ce amma na bai da kirki bai da godiya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuni kenan ko daga cikin sunna shine idan an je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da zamu yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu iya biyan sa babu shi shi yasa in mutum ya je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallama a gare shi yayi salati daga cikin abin da ake cikawa da shi shine jazakallahu ma jaza nabiyyun an ummati cewa Allah ya sakanya ma mafi alkhairin abinda Allah yake ma annabi sakamako ga al'ummarsa to akwai abinda ya wuce wannan babu Allah ne kadai ya san sakamakon da zai musu hakan gace Allah ya saka ma da alkhairi kai komai wani yana so wannan abin da ya ma guda ɗaya kullun zai kazo ka kai shi kullun zai kai kaza kullun zai na in gace jazakallahu khairi ya isa alkhairin Allah bai da iyaka ba wanda ya san iyakar alkhairin Allah shi Allah ya zaka baka san irin alkhairin da zaka samu ba kai yayi wa har iyakar rayuwarka wannan addu'ar albarkacin ta zaka yi ta ci kila wannan addu'ar da wannan yamal shine albarkacin abin da zaka yi ta samu har iyaka rayuwanka iyaka abin da zaka samu wanda kuma bai da iyaka wakila wasu suka ce kuma mala yace wa shukru ma'ahul mazid abadan yace shi godiya a kullun yana tare da kari in dai mutum yana godiya kullun zai dinga samun kari saboda Allah ya ce la in shakartum sharadi ne Allah yake matakar kun gode min la azidannakum ni kuma zai na kara muku wannan shine sharadi fa mata lam tara halaka fi mazidin fastaqbil shukr ga wata kaida malai ba mai ce duk lokacin da kaga yanayinka bai canjawa kullun kana na asuya zero ba canji ba gaba ba baya yace to ka fuskanci godiyar Allah ka rika godiyar Allah zai canja kuma kaida ne daga aya ne la in shakartum la azidannakum ce kaga kana nan kana nan abin ya ki canjawa to kuma ka dinga godiyar Allah akan duk ni'iman da ya ma yace wa fi asarin ilahi ya zo a cikin wani asar yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mai buwaya da daukaka yana cewa ahlu zikri ahlu mujalasati masu ambatuna waɗannan sune abokan zamantakewar Allah wa ahlu shukri masu godiya gare ni kuma ahlu ziyadati waɗannan sune ma'abota ƙari akan ni'imata wa ahlu ta'ati masu biyayya gare ni kuma ahlu karamati waɗannan sune ababen girmamawa na wa ahlu ma'siyati masu sako gare ni fa in ku ne mai za ku ba da amsa su ne wanda zan ma azaba ko la Allah yake la uqannituhum min rahmati bana taibe musu kauna daga rahmat rahmat Allah bai fadi in tabu Allah yake in har suka tuba fa ana habibuhum ni ne kaunar su ba ne wannan zufar sai Allah babu shi sai Allah dan adam kamar shi laifi in kai shekara 100 wani sai ya dinga kallon cewa ka mun kaza amma Allah yake in tabu fa ana habibu wa inni lagafaru liman taba wa amana duk wanda ya tuba Allah ya manta shi shikenan abin ya wuce amma ba da mutum wa in lam yatubu idan kuma ba su tuba ba fa ana qadibu amma Allah yake ni ne mai warkar da su zan bude musu hanyoyin da za su samu shiriya abtalihum bil masa'ib shine sai na jarabe su da musibu jarabawoyi a rayuwa li utahhirahum min al ma'ayib domin na tsarkake su daga wannan abubuwan da suke aikata haka wanda yake saban Allah yana da mafita a wajen Allah shine in ma ya ki tuba Allah zai iya jaraba shi kuma in Allah ya tsora mishi wani rashin lafiya wajen wa zai koma neman sauki wajen Allah sai Allah ya bude mishi wata kofar da zai masa sauki sai Allah ya kankare shi wakila wasu suka ce man katama ni'ma faqad kafara duk wanda ya koye ni'imar da Allah ya masa to wannan ya butulce ma Allah ma'ana ya ƙaryata wannan ni'ima ne wa man azhara duk kuwa wanda ya bayyana ni'imar da Allah ya masa faqad shakara wannan hakika ya gode ma ni'imar Allah misali Allah ne ya ma dukiya to wannan ka kashe ta cikin neman yarda Allah shine ka ci ne kyau ka sa ne kyau ka ciyar da wanda Allah ya daura su a kanka ma wanda ya daura su a karkashinka daga cikin abin da Allah ya baka idan ka samu rara ka ciyar da wanda ba su da amma wani zaka ga yana samu shi bai ci ba shi bai ba wasu ba ana samu wannan ya mutu yana ta tara yana ta tara kuma haka zai mutu ya ba su shi bai ci ba wannan ya butulce ma ni'imar Allah ya butulce ma ni'imar Allah to haka daga cikin godiyar ni'imar Allah shine Allah ya dinga ganin wannan ni'imar a tare da kai an gane ko yanzu ka ba misali idan ilimi ne Allah ya ba wani sai ya je yana da ilimin da yawa amma ya kunshe yace shi ba ruwan shi da kowa shi dai kanshi zai da wannan bai gode ma ni'imar Allah kuma wannan ilimin ba zai haɓaka ba an gane ko ma'ana zai kare da ilimin sa wannan shine kuma abin da ya cutar da Banu Isra'ila Banu Isra'ila Allah yake kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu duk abin da suka gani mummuna suna da ilimin ba za su faɗa ba sai zama ilimin ya zama musu musiba amma wannan al'ummar sai zama su daban suke ilimin su ya zama musu albarka Allah yake cewa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai za su zama khairu umma mafi alkhairu al'umma in sun gani za su ce abu kaza ba daidai ba ne mun sun ga za a yi barna za su ce wannan abun barna ne ba sa shi to su banu Isra'ila sai suna shiru sai suka hadaka saboda sun ji gode ma ni'imar Allah Allah ya ba su ilimi mai yawan gaske to amma ilimin bai amfane su ba shine watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fastadaka minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin Allah yace walau shi'na la rafa'nahu biha wannan ilimin da mun so da mun daukaka shi da wannan ilimin walakinahu aqlada ila al-ard dan haka lam yashkuru Allah ala hadhihi an-ni'ma dan haka duk abinda Allah ya ma na ni'ima ka gode ma Allah akai ka gode ma Allah akan wannan ni'ima kamar yadda ya tabbata cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah idha an'ama ala 'abdin bi ni'matin ahabba an yara athara ni'matahu ala 'abdi wani lafazin inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi Allah yana kaunar ya gani ni'imar bawansa ta bayyana a jikinsa idan dukiya ce Allah ya baka ka sa tufafi mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sa tufafi mai kyau yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal kar mutum ya zama kullun a takuri in abinci ne ka ci mai kyau ya ayyuhan ladina amanu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ko kulu min at-tayyibati kar mu je shi kullun garau garau zai dinga ci da zaba garau garau da rana garau garau da kuma garau garau ji haka nan iyalan shi su kuntata in yana da ƴaƴa ya kuntata su ya ce ai ni ma wahala nayi na samu kuma sai kuma na wannan ba godiyar ni'imar Allah ba dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da zai rasu ko kuma yayi wani rashin lafiya mai tsanani har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana yazo duba shi da yazo duba shi a irin tunaninsa da hasashen sa sai yake ganin kaman ba zai tashi daga wannan rashin lafiyan ba dan ya tsananta yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga halin da nake ciki dan haka ni ina ganin cewa rayuwata za ta kare kuma ba wanda zai gaji dukiyata sai wata yata guda daya dan haka ni abin da nake nema abin dama da izini shine zan yi sadaka da dukkanin dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yace to zan raba dukiyata biyu zan ba da rabi kyauta rabin kuma zan bar ma wanda za ta gaje ni manzo Allah yace a wannan ma yi yawa yace to zan kasa kashi uku zan ba da kashi biyu domin Allah kashi daya bar ma ta yace a yace to zan kasa kashi uku zan ba da kashi daya in bar mata kashi biyu manzo Allah yace to yanzu kake magana yace as-suluf wa as-suluf kathir yace kashi daya cikin ukun nan da kake gani yana da yawan gaske in an ce kashi daya cikin uku ka dauka misali mutumin da ya mutu aka tattara kima dukiyarsa ta kai miliyan 6 misali sai aka ce an bada miliyan 2 domin Allah yanzu a cikin mun nan wa yake da miliyan 2 ni dai ban sani ba ita tunda ba bane da mutum zai fada waye kuma a cikin mun nan yanzu an bashi miliyan 2 zai iya bacci ko da yana da jami ko a kara masa yanzu da biya wa aka kawo wasu miliyan 2 aka danka ma ko alhaji biya ai za ka canji ko miliyan 2 ba kadan ne ko da yawa to shine misalin kamar ce a sulusu kathir sulus din yana da yawa shi manzo Allah da yake sulus yana da yawa lalle sulus din yana da yawa yana da yawan gaske wannan shine misalin da za a iya ganewa yanzu miliyan 2 ai kudi ne mai yawa ko tunda miliyan 2 a ba komai yanzu zaka iya biyan kudi na aikin haji haka samu rana dan da ba ta kai miliyan 2 ba a shi kudi ne mai yawa to kaga sulus din nan kafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innaka an tazara warasataka abniya khairun min an tada'ahum adatan yatakaffafuna nan yace wallahi ka bar magadanka cikin walwala da wadata shi yafi musu alkhairi fiye da ka bar su cikin matsi da talauci suna rufan mutane kana da shi ta hana su yanzu wani zai ce wallahi yanda na wahala kuma zai kun wahala kun nema ai ba haka na samu dukiyar ba ni ma ba bar ni ita akai wannan kuskure ne an gane ko wannan bai cikin godiyar ni'imar Allah to irin wannan sai kaga abin da zai biyo bayansa shine mummunan tunani da kiyayya da gaba sai kaga ƴaƴan suna gaba da uban nasu hanyar da za su yi su cutar da ke zuge nema ce kawai muna zaune muna ganin ya tara kudi wani yana neman ya kashe shi a cikin su wani yana neman ya raba shi da kudin wani yana neman ya tuce shi haka za su yi tai da ya samu wani abu na hakkin mu ban ya zo ga ya je ya hau kansu me ya haifar da wannan rashin godiyar ni'imar Allah ne domin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai huka yi rayuwa mai tsayi baka san wa zai amfane ka ba baka san wanda zai amfane ka ba kai yayiwa abin da ka bar musun nan amfanin da zai sai ya fi amfanin da kai kai kuma duk alkhairi ya koma zuwa gare ka to an kana su ba dan haka yana cikin godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki a ga tasirin ni'imar akan ka wa fi hada akan wannan ne wasu suka yi wage wani yake cewa wa fi raziyati anna shukri yasamitun amma fa'altu wa anna birraka naqibun wa ara sani'ata minka thumma asirruha usirruha inni idan lanadal inni idan lanadal karimu lasarikun yake cewa min raziyati yana daga cikin abubuwa masu kaskantarwa anna shukri yasamitun amma fa'alta cewa godiyata na yi shiru da ita daga abin da kake aikatawa wa anna birraka naqibun kuma gashi kyawawan abubuwanka suna zuwa gare ni wa ara sani'ata minka kuma ni ina ganin ka aikata min wani abu kuma utiru ha sai kuma ragoye na ki godewa yace in nayi haka inni idan lanadal karimu na tariku in haka ne ai na zama kamar ne satan wanda yake girmama mun kenan ma'ana Allah bai da satan ne dan da har zai mun abu ban gode masa da haka Allah yana godiya ga bayin da suke gode masa amma ba dan baka gode ma Allah ba kuma wannan bai rage ma Allah komai ko shine wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim kaga wanda ya gode kansa wanda ya ji godiya ma kansa domin ka gode ni'ima ce zaka karu in ka yi butulci ni'ima ce zata ragu tare da ukuba saboda haka ba abin da ya rage illa mutum yasa Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi dali gaibi ba wani yake ma godiya ba kan shi yake ma wannan abu domin yayi godiya din zai samu karin ni'ima to muna roƙon madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan to sai ma da ya kawo wani babu yake cewa alhamdu ne alhamdu ne ashukuru muna da bambanci to ma da ya kawo bambanci tsakanin abubuwan guda biyu musamman mu a Hausance tunda ba Larabawa bane mu za mu dinga ganin duk abu dai amma ko a lafazin abubuwa guda biyu ne alhamdu da kuma ashukuru amma zan muku tambaya wanda kila amsa za ta zo bayan darasi me yasa to a karatun Fatiha ba a cewa ashukuru lillahi rabbil alamin aka ce alhamdulillahi rabbil alamin in dai godiya ne dukkan sunansu zai yi wada sai a ce ashukuru lillahi rabbil alamin ko alhamdulillahi ake cewa kuma idan mutum wani abu ya same shi ni'imar Allah ashukuru lillahi yake cewa ko alhamdulillah a to kage yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin su ko to shine abin da malai yake so ya bambanta cewa abubuwa ne guda biyu wanda suke da bambanci kin gane ko ma'ana dayan a karkashin dayan yake dayan bai kai dayan ba dayan ya fi dayan kin gane ko wanda ya fi girma shine ake danganta ma Allah shine alhamdu kin gane ko shine ake danganta shi da Allah والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك